This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Laraba, 8 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
To, Baba, yau Laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafah da ke kudancin Gaza. Haka kuma a yau Laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta cece kuce kan tauye haƙƙin mutane masu neman jinsin su. Daga nan za a cewa wani harin bam da aka kai lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin Afghanistan yau Laraba ya kashe jami'an tsaron Taliban aƙalla uku tare da jikkasta wasu shida.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan harajin ajiyar kuɗi a asusun banki da babban bankin ƙasar ya yi.
Bai a ƙare manya-manyan kamfanoni da yake ya dace sun biya haraji ma ba biya suke ba, ko kuma waɗanda suke ɓarnatar da kuɗin gwamnati a zuba musu ido, kuma amma su talakawa kullum su ake daɗe sawa cikin hali na rashin jin daɗi da rashin tausayi da tatse su.
Hukumomi a Najeriya na ɗaukar matakan hukunta masu aikata laifukan zaɓe a ƙasar, musamman zaɓen da ya gabata. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin zai tattauna ne akan tasirin rubutu da karatu da samun ilimi da zai samar da kyakkyawan zamantakewa ga al'umma. Amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. A yau Laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafah da ke kudancin Gaza, inda Qatar da kungiyar tarayyar Afirka suka nuna damuwarsu game da ƙaruwar matsalar jin ƙai. Qatar na daga cikin manyan masu shiga tsakani da ke neman ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Ta kuma ce duk wani yunkurin tilasta fararen hula gudun hijira daga Rafah zai kasance babban cin zarafi ne ga dokokin ƙasa da ƙasa. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta fitar ta yi Allah wadai da harin da Isra'ila ta kai kan Rafah, tare da yin kira da ɗauki matakin gaggawa na ƙasa da ƙasa don hana sojin Isra'ila kutsawa cikin birnin. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi kira kasashen duniya da su haɗa kai don kawo ƙarshen rikicin da ya ɓarke a yankin Rafah. Yana mai nuni da muhimmancin yankin a matsayin wata hanya ta kai kayan agaji a Gaza. A yau Laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da aka wato ake tarsice kuce kan tauye haƙƙin mutane masu neman jinsin su. Yan majalisar sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan Fabrairu, abin da ya janyo suka daga ƙasashen duniya duk da samun goyon bayan jama'a a ƙasar mai ra'ayin mazinjiya ta yammacin Afirka. Yayin da za a gudanar da zaben ƙasar cikin watan Disamba, na zaben wanda zai gaji shugaba na Akufo Addo, batun ƴancin ƴan luwaɗi ya ƙara fitowa fili a siyasance, duk da cewa har yanzu shugaban Ghana bai ƙaddamar da dokar ba. A wata ƙara da aka shigar gaban kotun kolin ƙasar, mai watsa labarai na ƙasar Ghana Richard Dela Sky ya ƙalubalanci kundin tsarin mulkin ƙasar. Yau Laraba da ƙalin kotun sun baiwa Dela Sky kwanaki 7 da ya gabatar da wani ƙuduri, wato ya gabatar da sabon ƙuduri tare da ƙarin wasu takardu domin ƙalubalantar ƙudurin dokar hana neman jinsi ɗaya, wato na LGBTQ. Wani harin bam da aka kai a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin Afghanistan a yau Laraba ya kashe jami'an tsaron Taliban uku tare da jikkata wasu shida. Majiyoyi da dama suka hada da mazauna yankin da jami'an asibitin yankin sun tabbatar da asarar rayuka. Sun ce wani bam mai ban mamaki da aka dasa akan babur ya kai hari a ayarin sojojin Taliban a babban birnin lardin Faizabad. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen cikin gida Taliban ya tabbatar da asarar rayuka, yana mai cewa bom ɗin ya auna wani bangare na jami'an tsaron dake kan hanyar su ta zuwa ruwan wasu furannin tunawa da mazanjiya da aka yi ba bisa ka'ida ba domin lalata su. Abdulmatin Kani ya ce ana gudanar da bincike kan harin. Babu wata kungiya ta dauki alhakin kai harin bam a Badakishan wanda ke fama da mazan wato munanan zanga-zanga da ba taba ganin irin ta ba da nuna adawa da campaign din kawar da wuraren tunawa maza wato mazanjiya ga hukumomin Taliban. Rikicin da ya barke ne a ranar Juma'ar ta gabata kuma yayi sanadin mutuwar masu zanga-zanga biyu a arangama da jami'an tsaron Taliban.
An jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, masana na kira ga mahukuntan Najeriya da su sake nazari akan batun cire kuɗi kan ajiyan asusun bankin da babban bankin kasar yayi. Amma kafin mu kai ga haka, bari mu duba matakan da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC da haɗin gwiwar kungiyar lauyoyin kasar suke ɗauka na hukunta masu aikata laifukan zabe. Ga rahoto akan haka. A wani mataki mai muhimmanci, wasu da ake zargi da aikata laifuka lokacin babban zaben Najeriya 1996 na fuskantar shari'a a kotuna. Kungiyar lauyoyin Najeriya da hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC sun kaddamar da sauraren kararraki a kotuna a fadin kasar daga ranar Litinin 4 ga watan Maris, lamarin da ke jaddada kasar ta shirya ta magance rashawa a bangaren zabe. Jama'a INEC da jam'iyyun siyasa suna cikin masu gurfana a gaban kuliya. Yan kasar irin su Stephen John ya yi matukar yaba ma wannan mataki da ya ce ya dace. Idan muna son mu tsaftace tsarin zabe, akwai bukatar gurfanar da waɗanda suka karya dokokin zabe a lokacin zabe a gaban kotu don ya zama izina ga waɗanda suke niyyar bin wannan hanyar. Najeriya ta dade tana fama da magudin zabe, lamarin da ya kawar da yadda ga tsarin demokradiyya. Dalili kuma kenan da yasa 'yan Najeriya kamar Igwe Friday yake bayyana shakkunsa.
In a country like Nigeria,
a kasa kamar Najeriya mai yawan tashin hankali lokacin zabe, idan ka kai magana kotu kafin ka hankara batun ba zai kai ko ina ba.
Wannan ne dai karin farko da Najeriya ta fara gurfanar da masu take dokokin zabe gaban kotu duk da dokoki da kundin tsarin mulki ya tanadar. Kungiyar lauyoyin Najeriya ta dai wa hukumar zabe ta INEC aiki a kyauta don tabbatar da ganin doka ta yi aiki akan waɗanda suke take dokokin zaben. A cikin mutane da 'yan sandan Najeriya suka kama lokacin zaben shekarar 2023, an shigar da kararraki 215 wanda 197 a cikin su laifuka ne masu alaka da zabe. Ana gudanar da shari'ar ne a kotunan kasar saboda Najeriya bata ware wata kotu ta musamman mai kula da laifuka masu alaka da zabe ba. Jide Ojo, masanin harkokin zabe da mulki, ya yi nuni da katsalandan siyasa a matsayin babban cikas ga yaki da laifukan zabe.
But let's not be too optimistic.
Kar mu dauki komai da wasa. Waɗannan shugabannin siyasa su ne manyan masu amfana da laifukan zabe. Da haka suna jan kafa wurin yin doka mai tsauri ko kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta kula da gurfanarwa a gaban kotu. Saboda yin haka zai iya zama tamkar soka wa kai wuka ne. Don haka ba sa sauri wurin ganin an kafa hukumar kula da laifukan zabe ta hanyar kafa doka.
An gano laifuka da dama a lokacin zaben bara da suka hada da haɗin baki, tsorata masu kada ƙuri'a da kuma sayen ƙuri'a. A Najeriya ba a ƙayyade lokacin shari'a akan laifukan zabe ba kamar batun sasanta gaddamar zabe ba, lamarin da ke tsawaita shari'a tsawon watanni ko shekaru. Yayin da ake gudanar da shari'ar, Ojo ya jaddada muhimmancin karya al'adar rashin hukunci domin sake gina yarda.
Dole ne a sami shugabanni su dace da matsaya ɗaya don kawar da wannan batun laifukan zabe, saboda bai nuna mu a matsayin mutane masu wayewa ko masu riko da demokradiyya.
A matsayin ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka, darajar zabe a Najeriya na da matukar muhimmanci ga nahiyar baki ɗaya. Sabuwar dokar sake fasalin zabe ta shekarar 2022 ta samar da ginshikin tabbatar da gaskiya da adalci da ba da kwarin gwiwan samun sahihin zabe na gaskiya da adalci nan gaba a Najeriya. Shin gwamnatin Najeriya za ta bar wannan matakin ya yi tasiri? Zaben shugaban kasa na gaba da za a yi a cikin watan Fabrairun shekarar 2027 ka iya ba da wasu amsoshi ga wannan tambaya. Alaikum Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko gasar filu da cikon labarin duniya.
Kotun dawo kara a Hong Kong ta yanke hukuncin cewa ta haramta rera wakar zanga-zanga a birnin. Glory to Hong Kong ta fito a matsayin waka ga masu zanga-zanga a lokacin babban zanga-zangar adawa da gwamnati a shekarar 2019. Alkali Jeremy Poon ya goyi bayan gwamnati a hukuncin da ya yanke a ranar Laraba. Yana mai cewa mawakin yayi niyyar amfani da wakar a matsayin makami. Haramcin ya shafi duk wanda ko dai ya watsa wakar ko kuma ya rarraba wakar da nufin tallata yancin yankin Hong Kong ko kuma ya bata sunanta a matsayin wakar Hong Kong. An yi kuskuren kunna wakar a wuraren wasanni a matsayin wakar Hong Kong. Birnin bashi da nasu taken, maimakon haka yana amfani da taken kasar China mai taken March of the Volunteers. Daga ƙarshe ta kaddama tsakanin Japan da Rasha da alamu za ta ƙara kamari a yakin Ukraine tare da rikice-rikicen ƙasa da ƙasa da aka kwashe shekaru da yawa ba su nuna alamar kawo ƙarshe. Kwanan nan ne fadar Kremlin ta haramta jiragen ruwan da ba na Rasha ba bi ta ruwan da ke kusa da tsibirin Kuril wanda aka fi sani a Japan a matsayin yankin arewa wanda Rasha ke mamaye shi a halin yanzu, amma Japan ta ikirarin ɗawaicin ta ne.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ƙungiyar Sarab mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta buƙaci shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta umurtar babban bankin Najeriya CBN akan janye tsarin cire kuɗi da ya kai kashi rabin kashi da yake dan a cikin ɗari akan kuɗin da ake turawa a asusun banki a Najeriya, wanda za a yi amfani da shi wajen tabbatar da tsaron yanar gizo, saboda matakin ya saba wa tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma haƙoƙin 'yan ƙasa, a cewar wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a shafinta na yanar gizo. Abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta tattauna da ɗaya daga cikin manyan jami'an ƙungiyar Serap, Awar Rason Jani, ga kuma abin da yake cewa.
Wannan tsari da gwamnati take fito da shi gaskiya yana takurawa 'yan Najeriya, musamman ma ƙananan masu jari ko kuma ma'aikata waɗanda albashinsu ma bai kai ya kawo ba. Gwamnati tana ta fito da tsare-tsare wanda suke daɗa gasa mutane, waɗanda ba tsare-tsare ne wanda suke da tausayi ba da kuma neman taimakawa jama'a ko kuma ƙasa. A tsare-tsare ne na tatse jama'a na cigaba da ba su wahala. In aka duba za a ga irin tsare-tsaren da gwamnati take kawowa babu cikakken direction a kai, babu cikakken mataki da za a tallafa wa mutane illa a yi ta tatsarsu kawai. To dole ne sai fa mutanen nan suna da rayuka ko kuma suna raye ko kuma suna aikace-aikacen da za su iya taimakawa su ba da gudunmawa ta wajen bangaren tattalin arziki kasar ma za ta yi. Bai yi a ce kullum duk wani tsari ake fito da shi kawai tsari ne na wanda ake gasa mutane, ake ta tirzarta mutane su yi abin da bai dace ba, kuma alhali ita gwamnati ba ta ma gwamnati da jama'arta da jami'anta da damansu ba ma sa sanin abin da yake faruwa, kuma ba sa ma jin irin waɗannan radadin rayuwa da suke, saboda komai yi musu ake kyauta kuma suna ta wasansu suna ta mawawar dukiyar ƙasa. Saboda haka mu muke ga cewa wannan tsari da babban banki fito da shi gaskiya tsari ne zai ci gaba da cizgunawa mutane, zai ci gaba da sa mutane cikin ha'ulayi wa ha'ulayi. Shi isa ma mutane da dama ba sa ma kai kuɗi ajiya banki, saboda duk irin waɗannan cicire kuɗi da ake musu da sauransu.
To yanzu idan gwamnatin tarayyar Najeriya bata janye wannan umarnin ba, ku ƙungiyoyinku wani mataki za su ɗauka?
To idan gwamnati bata canja wannan mataki ba, kenan mun san cewa ba demokradiyya suke bi ba, kuma ba ra'ayin jama'a ake yi ba, kuma ba ana yi ne don a taimaki jama'a ba. Saboda haka na san ƙungiyar Sarab wanda muke aiki tare da su za su garigaya kotu don su nemi kan cewa gwamnati lalle-lalle ta janye wannan kokari da take na cigaba da azabta Najeriya.
Awal Musa Rafsanjani ke nan na kungiyar Serap a hirarsa da abokiyar aikin mu Maryam Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Shirin zamantakewa ne, kowa ya zo ya saurara, don na san akwai abun mora.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewarmu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. A yau shirin zamantakewa zai dora ne kan bayanai na haɗin kan al'umma da mahalarta taron da ƙungiyar 'yan jarida a jihar Plateau ta tattaro don jin tasirin darussan da al'ummar musulmi suka koya a lokacin azumin watan Ramadan da yadda za su yi amfani da su har bayan watan Ramadan don haɗa danƙon zamantakewa da samun zaman lafiya mai ɗorewa.
To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu yi tafiya ɗaya abu ne wanda muna maraba da ita.
Ni du inda dai nake, inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya. Kaman gidana yawanci domestic servants ina Christians ne.
Sheikh Umar Faruk Muhammad shine ya jagoranci sauran waɗanda suka gudanar da jawabai na haɗin kan al'umma.
Shi lamarin zaman lafiya kwanciyar hankali ana fara shi ne daga al'umma. Ba wanda zamu kiya daga waje yazo ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mu ya kamata mu fara. Kuma ita wannan kungiya na NUJ na 'yan jaridu sun buɗe kofa mu sanar kungiyoyi da su haɗa kan musulmai da Krista a zona lafiya don ba baya baton komai a wannan ƙasa namu.
A cikin jawabin ka kai batun darussa da za a samu koda bayan azumi. Mene musamman wajen haɗin kan al'umma, waɗanne darussa ne za a yi amfani da su wajen haɗin kan al'umma bayan ma azumi?
Yawa bayan azumi ana so duk lissafin da ka rike azumi kana yi, to a ci gaba su bayan azumi zai zama to an haɗa kan al'umma. Kuma babban haɗin kai shine mu sani cewa Allah tabaraka wataala ya halice mu ne maza da mata da kabilu daban-daban da yare daban-daban, ko ba haka ba? Sannan kuma ya kare da ba don wai yayi ra'ayin shi bai, a'a ya malaka ne domin mu zo mu gane juna mu fahimci juna mu zauna lafiya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmai ba, ya zauna da wanda ma ba Kristan ba, amma ya zauna lafiya. In ban manta ba, da za a yi hijiran farko ina aka tafi Habasha, yace ku je Habasha akwai Christian king, ko ba haka ba? Najash ko kuma hadda Aisha Ruqayya da mijinta Usman suka tafi. So ka gani zaman lafiya mu zamu kawo mu zaman lafiya. Allah ma ya gama da cewa Al-Qur'ani ko lakum dinukum waliyadin, addininku na gare ku kuma addinin mu na gare mu. Wannan shine
malamai da pastoci za ku na buda hajaja.
Madam Ayuku Paspo, shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau, ta ce ɗan jarida na buƙatar fahimtar kowane irin batu walau na addininsa da ma wanda ba addininsu guda ba.
Lecture da aka present yau kamar ni ban san waisu abubuwa a haka ɗin ba, kuma ka san ɗan jarida kai kamar ya kamata ka san wani abu akan komai da komai. So kar ka zo na kawai a cikin ɗaki ka ce ka sani don baka sani ba. Amma kaga inda aka zo an bi mu nan NUJ aka yi lecture din nan, na tabbata cewa ka tambaye 'yan jarida ɗaya da ɗaya za su ce maka yanzu ne sun gane mene ya kamata a yi ma a lokacin azumi. Kaga inda Sheikh ya yi maganan Bible, maganan Quran ya nuna cewa akwai inda muke da connection. Amma ba wai mun gane ba, za mu zo na muna wariya muna ce wannan daban ne, wannan daban ne.
To su al'umma fa yaya za su kawo wannan haɗin kai tsakanin su da junan su?
Kin san mu aikin wa matsayin 'yan jarida mu faɗa aji ne. Yanzu yanda kuka siya nan duka ai kuma za ku faɗa aji, shi ma wani hanya ne wanda muke son duniya gaba ɗaya su ji. kuma su gane cewa yana da mahimmanci mai zaman lafiya. Zaman lafiya kuma ba wai za a sa mutane dole su zauna lafiya ba, amma akwai maganganun da zamu yi, akwai abubuwan da mu zamu yi kaman conduct din mu da mutane za su ga su ce eh da gaske muna zaman lafiya. In ka duba nan gaba daya akwai manyan malamai ai, amma duk mun zauna tare, duk sun bi mu ne ma nan ba wai mun bi su bane. So ya nuna cewa abinda muke yi yana da mahimmanci sosai, kuma sun ga mahimmancin shi shi yasa suka zo. Yan jaridan da sun fita ma muna bege cewa report din mu zai yi nisa sosai, kuma zai zo da ma'ana sosai wanda zai taba rayukan mu gaba daya.
Hajiya Ramatu Abdulsalam ta jagoranci kungiyar mata musulmi, ta kuma yaba da yunkurin yan jarida na hada kan jama'a.
Idan har yan jaridu za su iya yin irin abu hakan nan, I'm sure when su organization kungiyoyi za su gani su ma su yi kokoya don a ci gaba da zaman lafiya. Ba don komi na ce haka ba, don akwai mutanen da sun yadda da Allah da Annabi kamar inda suka yadda da duk abin da ya fito daga bakin yan jarida. Idan suka ji wa yan jaridu su iya irin wannan abu, sun kawo musulmai da Christian tare har aka yi abu haka nan, gaskiya ci gaba ya zo mana.
Kuna mata kuma ku ne ya kamata a ce kuna tarbiyyantar da ƴaƴa ta yadda za a fahimci juna har a kawo wannan zaman lafiya tsakanin al'umma daban-daban musamman mabambantan addinai. Me kuke faɗakarwa musamman ma mata?
Oh, alhamdulillah, kamar da nace kungiya na Hajji Adama Girl Child Foundation, banda haka nan ina kungiyoyi da yawa. Ni duk inda dai nake, inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya. Kamar gidana yawanci domestic servants ina Christians ne. A gidan iyayena na girma duk domestic servants din iyayena Christians ne. Kamar inda nace sanda na girma na san wa'anda suke tare da mu ba uwa daya uba daya bane, kuma su Christians ne. Lokacin mun girma angon mu wasu wanda ya san du daga sarkin Arab World, muna cakuɗe ne da musulmai da Christians, ba mu san juna wai mu wannan kai Christian wannan kai musulmi ba. So ni da abin da nake ga kowa yanzu angon da nake, kamar lokacin crisis din nan du musulmai da suke angon sun bar gurin, ni da mai gida family na ne kawai muke gurin, ba don komai ba don zaman lafiya. Har ya zamana da an zo zaman lafiya, aka zo kofar gidanmu ya zo ya zama inda ake meeting din community, aka bani secretary community din angonmu, aka ce duk abin da zai faru sai a zo a ce Hajiya mai gidanki na nan, eh a mu ina nan, za a ce to kai ya fita fa yau za zo. Haka muka yi ta yi, to me yafi hakan ba da mu ce zaman lafiya kuma mun gode Allah. Kuma har yanzu duk musulman da suka bar angon na ce ku dawo, yanzu ne just zai zauna fiye da inda muka zauna da, because zaman lafiya nan mu ne za mu zauna lafiya, ba Allah ba ne zai zo ya ce mana mu zauna lafiya. Sai mun ga wa juna wai wannan abin bai da kyau, wannan na da kyau.
Malam Dan Juma'auta wanda ya halarci taron yace ya samu ƙarin fahimta kan addinin musulunci.
Taro ne wanda ya kamata ya jawo hankulan jama'a gabaki daya, domin mu sani cewa kaman mu zama masu addinai, Allah ya halice mu mu mutane ne nasa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junan mu domin mu tafiya daya, abu ne wanda muna maraba da ita. Ba taro ne wanda ya kace wai musulmi kadai ba, ko da suke an ce Ramadan lecture, amma taro ne wanda ya kawo duka masu bi da kuma musulmai, domin a ga mu iya gana da juna. Ka san addini na, ne in san addininka, mu san abun hanyar abun da Allah yake bukata a gare mu, mu yan masu addinai daban-daban wanda zamu iya rayuwa ba tare da wani samun damuwa da kuma rikice-rikicen da ake samu ba.
Da yake ana samun irin wayannan damuwa ba ma a jihar Plateau ba, har ma a Najeriya gaba ɗaya, inda ake samun bambanci, nuna bambanci tsakanin addinai da ƙabilu da sauransu. Kana ga kaman irin wayannan tarurruka na haɗa kan al'umma zai taimaka wajen kawo zaman lafiya?
Kwarai da gaske, wannan tarurruka zai taimaka na kawo jama'a tare, kamar da na riga na faɗa da farko. Wannan irin taro kamar haka yakan sa mu fahimci juna, yakan sa mu san hanyar da mu za mu tafiya da juna ba tare da
ba ce za mu kasance ba tare da samun irin rashin yarda ba, amma idan mun san menene wannan addini yake nufi, menene wannan addini yake nufi, zai taimaka mana domin yin tafiya tare, kuma Ubangiji Allah zai taimake mu domin mu gane mu fahimci juna mu yi tafiya tare domin ci gaban jihar Najeriya gabakidaya.
Rashin fahimta tsakanin mabambantan addinai ya zama ruwan dare ba ma a Najeriya kadai ba, har ma da manyan kasashen duniya, lamarin da ke janyo kyamata da tsangwaman juna da yaƙe-yaƙe da ke haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da janyo na kaso ga tattalin arzikin ƙasa. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Musa Ibrahim Ashams, ya ce mutane kansu su ne za su warware matsalar da nemo hanyoyin sasantawa.
Duk wani matsalar zai ga kawo shi mutum ne ya kawo, to mutum yana da dama kuma ya warware shi. In aka kyale kowa ya zama inda ya ga dama, amma aka fito ka ai za a zauna lafiya. To in kai za mutum yana son ya tozarta mu wani ya duna cewa shi hanyarsa shi ne tafi, to wasu kasashen ma ba su addinin nan da muke yi, wasu ba su musulunci ba su kiristanci kuma sun ci gaba, wasu suna yi kuma suna yin shi ba inda mu muke yi ba, suna barin mutane ma su zo bakwanci. Misali, inda aka fi Christmas mai daɗi a duniya yanzu a United Arab Emirates ake yinta, kuma yan garin babu Kirista ko mutum ɗaya Balarabe, duk su musulmai ne, amma sun kyale mutane su zo saboda bunƙasa ma kasuwancin garinsu. In ce ga Turawa suna zuwa tururuwa saboda su je nan ɓangaren, in ce ga je Kata misali, duka garin kashi 15 ne Katari, kashi 85 baƙi ne da suka zo garinsu, da Pakistanawa da Indiyawa da sauran Larabawa da kuma mutane daga Afirka, bai hana su ci gaba ba da suka yi gasan ƙwallon ƙafa a garinsu. Wani stadium ɗin ma bayan da suka yi shi, mutanen da za su kalli ƙwallo a gurin ba su da yawa, tarawa za a yi a ba da shi kyauta, a ba da shi gudumawa ma wasu kasashe. Mu in muka tsaya kullum muna maganar addini, addini kuma ba mu yi da gaskiya, jan me yake yi baya, to mu bi hanya mai sauki mana domin a yi zaman cuɗanya, a yi zama na ganewa tsakanin mu da juna.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata Laraba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin 'yan jaridan jihar Plateau da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madalla gaida Zainab Babaji da wannan shiri. Sai dai saboda ƙarancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato wasiƙun masu saurare ba. A daidai wannan lokaci karfe 11 ne da kusan minti 28 na safe a nan Washington DC, da haka kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaice, Laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa da ke kudancin Gaza, inda Qatar da kungiyar tarayyar Afirka suka nuna damuwarsu game da ƙaruwar matsalar jin ƙai. Qatar na daga cikin manyan masu shiga tsakani da ke neman ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, kuma ta ce duk wani yunkurin tilasta fararen hula gudun hijira daga Rafa zai kasance babban cin zarafin ne ga dokokin ƙasa da ƙasa. A yau Laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta cece kuce kan tawai haƙƙin mutane masu neman jinsinsu. Yan majalisa sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan Fabrairu, abin da ya janyo suka da ƙasashen duniya da duk wato duk da samun goyon bayan jama'a a ƙasar mai ra'ayin mazan jiya ta yammacin Afirka. Wani harin bam da aka kai a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin Afghanistan yau Laraba ya kashe jami'an tsaron Taliban aƙalla uku tare da jikkata wasu shida. Majiyoyi da dama da suka da mazauna yankin da jami'an asibitin yankin sun tabbatar da asarar rayuka. Sun ce wani bam mai bin mamaki da aka dasa akan babur ya kai hari kan ayarin sojojin Taliban a babban birnin lardin Faizabad.
To masu saurare, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfi Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarniya, da kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Chang, Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe. Salamu alaikum.